Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da mania FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Talata 5 ga watan Agustan shekarar 2017 za mu yi magana ne akan maganar da muka soyi a makon jiya lokaci ya mana halinsa, wato maganar tsarin musayar ɗaliban sakandaren ƙasashen duniya ciki har da Najeriya,
inda ake ɗaukar ɗaliban sakandaren ƙasashen daga tsakanin 'yan shekara 15 zuwa 18 da haihuwa a kawo su cikin ɗaliban sakandaren Amurka su yi karatu tare na aƙalla shekara ɗaya.
Wannan ce ta sa muka tambaye ku a makon da ya gabata game da abin da kuka sani akan wannan tsari na cudani in cudaka na karatun ɗaliban sakandare.
Irin wannan musayar ɗalibai bai tsaya kan 'yan sakandare ba, don ko kwanan nan sai da wani basaraki a Najeriya ya bayyana ƙudurin samun damar yin musayar ɗaliban yankin da ya fito zuwa nan Amurka har da su ma ɗaliban Amurka.
Wannan abun zai yi kyau idan za a farfado da shi. Na tabbatar da musamman yadda mu iliminmu ya ƙasa, in aka kwashi mutanen Najeriya suka je suka yi karatu a waje, gaskiya za su ginu, in kuma suka ginu za su zo nan ƙasar su taimaka mana ba kaɗan ba. Mutum zai tashi daga abin da Hausawa suke kira kifin rijiya ya zamanto kifi na teku.
Za kuma mu tattauna da Mallam Kabiru Dallaji Lawanci, mu ji shin me masu fashin baki suke cewa ne game da ingancin karatu a Najeriya musamman na 'yan sakandare.
To Maryam, kin ji mai haddada yin mun danyi tuntube ko yau
na tsara yau Agusta.
Eh, dawa ne mutum, ai muna cikin wata na gaban Agusta ne sakin baki. To Allah ya sa mu dace. To yanzu kuma bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter, inda kuka amsa game da shin me kuka sani game da wannan musaya.
To sakon farko daga Sadat Sa'idu Daura yace yau da gobe mai dalla-dalla. A baya hazakar ɗalibi ko cancantar shi takan sa ya samu canjin makaranta a gida ko zuwa ƙasashen waje, amma a yanzu abin ba haka yake ba, gani yadda aka saka siyasa a ciki sai 'ya'yan masu rike da madafin iko. Sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace to yau da gobe na san dai ana kawo takardar cikewa wato form na ɗalibai masu hazaka, daga nan sai a kai su makarantu na musamman, amma yanzu lamarin ya canza. Idan baka da uwa a bakin murhu to babu yadda za a yi ka samu. Sai Sani Suleiman Daurai ce salamu yau da gobe. Yanzu kam harkar ilimi sai abin da hali yayi. A da can hazaka da kwazon ɗalibi sukan taimaka masa ya samu canji daga wata makaranta zuwa wata, amma yanzu abin ba haka yake ba. Harkar ilimi ta taɓarɓare. Kowace makaranta ɗalibi ya je babu abin da zai fahimta, in dai ba ɗalibin da ya maida hankali bane sosai. domin su kansu malaman ba su ilmantar yadda ya kamata ba, bare su ilmantar, Allah dai ya kyauta.
Sai Nuru Abubakar Daudawa yace yau da gobe wannan tsari mai kyau ne, yana ƙara haɗa kai na zama ɗaya da ƙabilun Najeriya, kowa ya saba da irin al'adar kowa don ci gaban ƙasa da al'umma baki ɗaya. Unity School makarantun musaya ne na ɗalibai. Muna ba wa gwamnati shawara yadda ta ba hukumar NYSC muhimmanci ta ƙara ba wannan musayar ɗalibai muhimmanci.
Sai Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru yace salam filin yau da gobe. Ni kan abinda na sani game da musayar ɗalibai daga makaranta zuwa makaranta ko daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa shine maida ɗalibi daga nan zuwa nan, amma duk da haka ba zan yi nesa da akwatin radio na ba don na ƙara fahimtar wani abu.
Sai Shehu Adamu Rijawe ce dangane da tsarin musayar ɗalibai daga wata makaranta zuwa wata makaranta, daga cikin gida ko zuwa ƙasashen waje, za mu ji cikakken bayanin yadda abin yake daga gare ku.
Sai Ahmadu Abacha Mashina yace to yaro gobe ni dai na san ada ba yanzu ba, ana kawo takardar cikewa a baiwa ɗaliban da suka fi kokari da hazaka su cike sai a kai su wata makarantar su gama a can, amma a yanzu rabon ayi irin wannan lamari a yanki na ya kai shekaru da dama.
Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace to mu dai a nan Maiduguri da ana yin hakan, sai a kawo form ku cika wanda Allah ya bashi sa'a ya samu ya samu, amma fa yanzu abin shiru ne, bamu san dalilin da yasa yanzu an daina irin wannan daukar ɗaliban ba. Abin ya koma ga masu hali su kadai. Allah ya bamu ilimi mai albarka.
Amin. Sai Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto yace a gaskiya wannan zai taimaka ainin danganan dalibi ya samu kyakkyawan ilimi, saboda idan aka yi musanyar dalibai zuwa wata makaranta, dalibi zai dage dangane ya fidda kansa daga kunya.
Sai mai turare gwadabawa yace yau da gobe musayar ɗalibai ƴan makaranta zuwa wata makaranta gani na ba wani ci gaba da za a samu, face samun ƙarancin karatu da kuma rashin fahimta tsakanin malamai da ɗalibai. Dalili shine abinda waɗancan malaman suka koyar ba shi waɗannan za su koyar musu ba, wataƙila ma wasu malaman gata nan ce suke koyarwa. Ya dace a dakatar da hakan a tawa shawara.
Sai Hashimu Rafsanjani.
Kin san ina son tambayar mare ne, kin san wai gata nan
yake bin tabuniya ana son wannan. Sai Hashimu Rafsanjani Tagoro, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace shirin yau da gobe shiri mai farin jini, ni ana wa ganin musayar ɗalibai daga wata makarantar zuwa wata inda akwai amfani gaskiya ba shi da yawa, inda wannan tsarin amfanin sa yana da yawa da waɗanda muke koyi da su. To wato turawa da surga minsa, to ai shi bai sani ba, akwai shi yawa ba, ai shiru ne bai ji in dai yana turaren mu zai ji ba, shi dan zamu tattauna.
Sai ga Zalim Muhammad ADC shune yace salamu yau da gobe, tabbas wannan tsari ne dake bayar da dama ga wasu dalibai na wani yanki ko wata ƙasa domin yin karatu a ƙasar ko yin musayar su domin fahimtar al'ada da ma ɗabi'u na wani bangaren ƙasa. Jihar mu ta Sokoto tana ɗaya daga cikin jihohin da ke yin wannan karatu na musaya, inda ake ɗauko dalibai daga wasu jihohi na arewa da ma na kudancin.
Sai H Farawa Isa yace gaskiya ni ban san wai ana musanyar ɗaliban secondary ba daga wata makaranta zuwa wata.
Sai Salim Musa yace yau da gobe a gaskiya wannan tsari na musayar ɗalibai ba shi da wani amfani, saboda yadda karatun ya lalace tarbiya ta yi karanci, don haka gara ɗanka ya zauna inda yake karatu.
To sai amin. Ai Maryam, saboda lokaci ya kamata mu dan tabarki ko a nan ko?
To
sai mun gode, za mu ci a ci gaba da aiko mana da sakonni ta bakin naki.
To jihar Katsina na cikin jihohin Najeriya da suka rungumi tsarin musayar ɗaliban secondary su zuwa nan Amurka. Wannan ce ta sa muka lalubo jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimin jihar don jin yadda abin yake.
Haka yake. Salamu alaikum. Hello?
Usman.
Yawwa da barka da warhaka.
Sannan ku da kokari.
Yawwa barka da kowa. An koma gida lafiya.
Ya hayya.
A lafiya lai Maryam ce.
Eh Maryam ce.
Yawwa ga ta ji da tumana nan tana jin kai.
To madalla.
Yawwa nace to da farko faɗa wa masu sauraro cikakken sunanka da muke magana din yake dai sun taba jin ka. Kaɗan.
To sunana Falis Lawal Kerau, jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina.
Haka. To dama mun tattago maganar abinda ake magana na musayar ɗaliban nan na secondary ne, wanda yana ɗaya daga cikin abinda ya kaka Amurka kan rako, wasu suka koma kuma ba karan farko kenan da jihar Katsina ta turo ba. Shin me zaka gaya mana da farko akan wannan tsari, yaya abin yake?
To kamar dai na ji ra'ayoyin mutane da yawa dangane da shi wannan shin, amma Bahaushe ya riga ya ce ra'ayi
riga
kowa da irin tsarwa ko ba haka ba.
Haka.
Jihar Katsina ta shiga wannan shiri na musayar ɗalibai na ƴan secondary, ƴan makaranta babbar secondary ta aji ɗaya wato Osman, shekara huɗu kenan da suka wuce. Kuma babban makasudin shi wannan shiri shine bai wuce na aka na yara su kara samun ilimi ba, wato su bar garinsu su koma can su mai da hankali na karatu, to za su yi abin da yake suna. sannan ana kiran shi wannan shiri wato musayar dalibai mun shirin sunan shi Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program wato musayar al'adu tsakanin kasashe shine babban makasudi sai daga cikin babban makasudin wannan shiri baya ga karo ilimi dan idan sun zo nan wurin su ma za su karatu ne su shiga aji tare da sauran dalibai nan kuma ba wai daliban Amurka kawai bane ba a dalibai ne daga kasashen duniya ake suke zuwa ainihin wannan shiri sannan idan sun zo za su gaba da karatunsu ne daidai manhajar da suke da ita a nan kasar Najeriya misali dan mun ba su manhajar dalibanmu da shi suke abin nan in yaro ya zo za a hada shi da abin da muke cewa guidance and counseling kowane yaro yana da guidance and counseling teacher wato malami wanda zai tsaya ya tsara mashi abubuwan da ainihin zai karanta kuma kamar yadda muka fahimta wato dan ainihin tsarin ilimi na can da nan akwai dan bambanci kaɗan amma dai bambanci ba wani bane ba domin su can kaman abinda mu na muke ce master system sai a secondary school wanda za ka ga a yadda mu nan muna yin wannan master system amma a makarantunmu na gaba da secondary wato jami'o'i da polytechnic to a can wurin kaga kaman mu nan wurin yaranmu yan aji daya na babban secondary wato SS1 sun yi darussa da ɗan dama wasu tara wasu goma amma sha to idan suka zo nan dama wata goma ne shi wannan shirin wata goma aka yi shi yaro zai yi wata goma to kamar semester biyu kenan zai yi za a raba mai waɗannan a nan wurin ba za a raba mashi waɗannan darussa kamar in tara yake ko in goma yake yi sai ya yi ɗauki kamar guda biyar ya yi su kaga babu matsuwa sosai in yayi su ya gama sannan semester ta gaba sai kuma sakin sauran wannan haka ake yi
to malam Salisu ya ke zaben ɗaliban ne
saboda mu dan tattaka
ya ke zaben ɗaliban daga Najeriya
yawa yadda muke zaben ɗalibai a nan jihar Katsina mukan yi jarbawa ne muna da zonal office guda 12 saboda haka mukan aika da takardu na neman ɗalibin da za su shiga shi wannan jarabawa su zauna jarabawa wadda mu nan ma'aikatar ilimi at local level wato a nan a matakin jiha mukan shiga wannan jarabawai idan muka shirya aka tura a zonal office suka yi jarabawa nan suka zaɓo mana za mu sanya daidai iya waɗanda za a ce sun ci maki kaza sune suka ci wannan jarabawa idan aka kawo za a sami yaran da suka ci jarabawa daga kowane zone za a haɗa su wannan jiha ainihin babban birnin jiha sai kuma a kawo wata jarabawa daga nan America su kawo mana jarabawa sai mu ba waɗannan yaran da muka fara zaɓowa mu a ƙarƙashin kanmu a nan Katsina sannan sai a ba su wannan jarabawa sai su zauna jarabawa bayan sun zauna wannan jarabawa sai mu aiko da ainihin takardun a nan America nan su bi gyarawa idan sun gyara za su aiko mana da ainihin sakamakon waɗannan yaran da suka ci idan suka aiko mana sakamakon yaran da suka ci a matakin jiha kenan sannan sai kuma a gayyaci su waɗannan yaran zuwa matakin tarayya matakin ƙasa baki ɗaya wato a haɗa a wata jiha sannan kuma sai a sake zo da su a kawo musu wata jarabawa wannan kuma su jami'an shi wannan shiri wanda ake ce ma IRIS wato Iowa Resource for International Service wanda suke a nan jihar Iowa a sanan Amurka su suke zuwa da kansu zo nan idan suka zo nan Najeriya sai su ba da wannan jarabawa a yi akwai abubuwa da yawa da ake yi a matakin ƙasa baki ɗaya ainihin wajen zaɓen za a ba da ainihin jarabawa za a yi intabi wato ganawa ta abin nan gaba da gaba da yaro da sauransu ke sai sun fahimci yaro ya ci jarabawa da suke so su yi suka ainihin bada sannan sai su komo da ainihin wannan sakamako idan sun dawo nan Amurka bayan sati ɗaya biyu sai ta aiko mana da cewa ga yaran da suka zaɓa kuma za su je hwa ne ba maganan jiha kaza ko jiha kaza a gaba ɗayan su za a sanya su a sa tsoro gaba ɗaya kowa ya ci kan shi
to malam Salisu
Kana ji? Kun taba samun kaman daga iyaye wani ya samu iyaye su ce ba su yadda ya je ba saboda Amurka ta yi nisa ko kuma sun yi karancin shekaru?
Musamman za su ya tafi wata
uku. Eh ana samun irin wannan ai kaga ba ba duka aka tare aka zama daya ba. Wasu suna da tunanin cewa idan suka zo idan yaran suka zo akwai abubuwa da suke tunani wanda ba shi bane ba. Amma kafin wannan jihar Katsina ta shiga wannan shiri sai da aka turo mu da ni da babban sakatare na wancan lokacin Alhaji Sabi Alhassan Zango muka zo nan Amurka muka zo muka gana da ainihin mazai da shirin yake muka bi daliban nan namu har zuwa inda suke kwana da sauransu sannan kuma kafin yaro ya shigo cikin wannan shiri akwai wani form da ake cika wanda zan iya ce maka duk wani bayani wanda ya shafi wannan yaro za a rubuta shi cikin wannan form da ainihin inda yake abin da yake yi a rana abincin da yake ci da irin addinin da yake da shi da komai ka sani wanda kamar a ce an yi uprooting wato kamar an ciro sauyen shi ne daga nan za a je can wani a dasa shi to kuma sai a shigar jejina domin idan yaran nan sun zo a nan kamar Amurka ba ku da boarding school wato ba
ku da boarding school duk abin da ya tafi kai
ne ni kuma so nake in ce miki
to idan suka zo nan wurin suka ainihin zauna ne tare da abin da muke ce ma volunteer for family duk wanda ya yi exchange program kuma wani iri ba ma irin wanda ma'an san dama haka aka yi za a ainihin shiga yarjejeniya da wasu iyaye waɗanda suke da ainihin sha'awa na su kawo waɗannan yaran su zauna tare da su za a shiga yarjejeniya da su domin akwai waɗanda za su zo su ɗauki yaran daga nan daban wato wata hukuma ce daban idan kuma suka zo nan Amurka ɗin akwai kuma ta hukuma da za a hannunta waɗannan yaran gare su za su nemo musu waɗannan mutane waɗanda za su zauna tare da su kusa a shigar rigidi ne da mutane a zo a zauna a ba su ka'idoji da yadda ake so ga yadda ake so cikin ka'idojin in ban zan yi tunawa wasu daga cikinsu ba a yadda yaro ya ainihin nemi ya sai da addini shi ga su ba su kuma ba a yadda su jawo ko wani ra'ayin shi ba gare shi saboda haka idan har haka ta fara faruwa to dole nan take za a raba ainihin shi wannan yaro da wannan iyaye sannan kuma a nemi mashi wasu sannan kuma akwai sauran wasu rigimini misali za su zaune da shi za su ba shi wurin kwana da abinci da sauransu sannan kuma akwai kula ta musamman wanda ita wannan hukuma ita ke kula da ainihin kai da karatunsu da lafiyarsu da komi da komi nasu saboda haka
to
malam salisu sun ba mu goyon baya 100% don a gurguje zan so in gaya muka cewa kafin yanzu aka yaran guda uku suka zo na wani kuma ne muka rako akwai wani uba da ya tashi lokacin da muke masa bankwana yake ya ji daɗin abin da aka yi domin kafin yaro ya zo za a yi kuma na bayanan ainihin waɗanda suke da sha'awar zauna tare da shi da komi da komi nasu da iyayen nan da sauransu da ta nan wurin da iyayen shi nan wurin na Najeriya da kuma su waɗancan iyayen na can Amurka za su fara ganawa ta hanyar email to duk da gana sai shi wannan uba ya ce ya ji daɗi a gabanmu lokacin da muka yi musu kwankwana su waɗannan yara da manyan jami'an ma'aikatan ilimi muka yi yaran kwana ya ce ya ji daɗi saboda wancan yaran da ainihin uba wanda yaran shi zai koma wurinsu ya aiko mashi ce wani dokoki ne yake so ya shi abin ainihin riƙe mata su ta yadda tana yin su a nan wurin kada idan ta je can wurin daga cewa ba kowa ba wanda zai kawata mata to ta abin nan sai ya ce ya ji daɗi ya zaina mashi abubuwan da duk yake so na maganar cin abinci na maganar sa sutura na maganar tashi yin sallah na maganar komi da abin da baki to ka je da abin ki
to wannan shiri kan yayi malam Salisu da tabbaya ta mutane sai suna yin maganar wannan irin daman abubuwan da ba a talaka bai samun dama shi ma yayi to yanzu tambayar ita ce wannan jarabar da ake a samu a zaben mutane form din kowa na iya samun form din
wato mu yadda muke yi a makarantunmu muna da makarantu duka a wannan shiyoyi saboda haka in muka aika da takarda za mu sanarwa cewa duk wanda ke da sha'awa dan aji daya na babban sakandare ya zo ya zauna wannan jaraba haka muka yi ba a cewa wannan ya zauna wannan ya zauna kuma duk wanda ya zauna ya ci ba wani magana ba wani magana a ce ko a'a ko san kai ko wani abu in ya ci wannan jaraba za mu gayyato shi ya zo wannan matakin jiha yi wannan jarba kuma in suka jarba wannan ba mun muke gyara ba nan muke aika musu da ita su gyara su aika mana haka muka yi
to mallan salisu kwalliya ta biya kudin sabulu
kwarai da gaske don ina tabbatar maki yanzu muna da yara guda tara ko kuma in ce guda tara da suka dawo cikin tara na farko guda hudu ne suka fara zuwa nan Amurka suka koma a 2013 to 2014 wato guda 2013 2014 sun zo sun koma da suka koma su hudu din nan ina tabbatar maki cikin su a jami'ar zal din su babu wanda bai da sama da 200 maki 200 awa akwai mai ma 260 cikin su sannan kuma dukkan su jarba da suka yi ta waik da neko sun ci jarba wasu babu wanda ya fada a jarba suna da ainihin sakamakon da zai iya wucewa da su jami'a
eh to a cikin da kika tsaya tukunna ai saboda lokaci babu da lokaci a cikin dakika kila 5 zuwa 10 me zaka ce me wani sako kake da shi ga mutanen mu musamman yan arewa
so wato sakon da muke da su duk abin da aka kawo na alkhairi mutum ya duba ya karance shi ya fahimce shi ya ga yadda yake sannan kada ya koma daga baya bai shigo cikin shi ba ya ga yadda abin yake ya tuka ya tsaya shigo ya fahimci abin yadda yake sannan aka yi kamata
to mun gode ai ba lokacin kai hakuri ba la salis mun gode kwarai da ka samu lokacin yin magana da mu
mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiri ba sai ba da shi da jaki mina raba
ba daliban secondary kawai ke samun wannan damar ta musanya dalibai ba hatta in jami'a sukan samu kamar yadda zamu ji a wannan rahoton da wakilin mu Iliya Kure ya aika na wani basaraki a Najeriya da yake kallon alfanun wannan al'amari
bayan da wata jami'a a nan Amurka wato a jihar Maryland kenan jami'ar sunanta Bowie State University ko zamu ce ko to ita ba da dama cewa za ta bude kofa ga daliban Najeriya domin samun amfanin irin waɗannan musaya
dangantaka tsakanin Najeriya da jami'o'i da ke ƙasar Amurka abu ce da ta jima hakan ya bada dama ga wasu 'yan Najeriya su ci moriyar tafiya ƙasar Amurka don karatun digiri na ɗaya da ma na biyu ko na uku a ƙarƙashin shirin tallafin karatu da ire-iren waɗannan jami'o'i ke ta nadarwa Suleiman Tanko malami ne a jami'ar jihar Kwara da ke garin Ilorin ya yi ƙarin haske akan alfanun da ke tattare da irin wannan shirin
to wannan abun zai yi kyau idan za a farfado da shi na tabbatar da musamman yanda mu iliminmu ya ƙasa in aka kwashi mutanen Najeriya suka je suka yi karatu a waje gaskiya za su ginu in kuma suka ginu za su zo nan ƙasar su taimaka mana ba kaɗan ba sannan wani abu kuma mai amfani da yake nan shine sanin wani kuma ya san ka yana da kyau a misali za ka dole ne da wuya a ce ka je kai karatu a waje musamman da wasu 'yan ƙasa a ce ba ku tsaya kuna tattauna irin al'adunku ba da kuma irin al'adunsu ba to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske na yadda za ka kalli duniya gaba ɗaya wato mutum zai tashi daga abin da Hausawa suke kira kifin rijiya ya zamanto kifi na teku
Malam Muhammad Ibrahim mazaunin jihar Kaduna ne ya yi bayani akan wani shiri da ƙasar Amurka ta yi a shekarun baya
ko lokacin da ake yakin golf na gabas ta tsakiya ke lokacin da ake zuwa Saddam Hussein sun fito da wannan tsari ba don komai ba saboda su canja ma al'ummar musulmi kasancewa a lokacin ana kallon su a matsayin mutane da suka kikila su suke kiyaye da addini ko kuma suke kiyaye da musulunci da sauransu sai kasancewa su fito da wannan tsarin ko wance suka inganta wannan tsari inda suka zo nan arewacin nan na san wanda aka zo aka ɗiba aka kai su secondary can America suka ƙara su karatunsu kamar shekara ɗaya shekara biyu wasu ma shekara uku bayan nan suka dawo Najeriya ba don wani abu suke haka ba domin kawai su isar da saƙo ne cewa bari su ɗauko wannan matasa su kai su gani su ga yadda ake gudanar da abubuwa da ake kula da al'umma da sauransu don idan sun zo ƙarfansu su ma za su ba da nasu gudunmuwa.
Mr. Benjamin Megari shugaba ne na wata ƙungiya mai zaman kanta a garin Kaduna.
Zai sa su ma su da suke can su turawan su ma su san ko mu su waye ne zai taimake su yadda za su dinga za su yi harka da mu zai taimake su gane yanayin kasuwanci da wadansu abubuwa zai bunƙasa saboda danƙon zumunci zai hada mu da zamu duba wurare daban-daban da zai kawo mana a cin gaba zai kai mana har za a iya samun aurayya tsakanin mu da su akwai cin gaban da za a samu ta fannin ilimi akwai cin gaban da za a samu ta fannin su wanda suka je karatun kuma kaga yaron talaka tunda an ce za a dan bada tallafi za su bada tallafi na zuwa karatu to kaga yaran talakoki su ma da su da ilimi za su samu su ma su samu karatu kuma ya kawo bunƙasar tattalin arziki na iyali da kuma na kasa
mataki da jami'ar Bawi ta kasar Amurka take niyyar dauka ta samu asali ne daga ziyarar da wani basarake daga jihar Ekiti ya kai zuwa makarantar shin akwai abin koyi daga nan Malam Suleiman da Malam Muhammad sun ce
abin da shi wannan basarake yi gaskiya abin a yaba mai ne abin kuma a jawo hankalin sauran sarakuna ne musamman namu nan jihohin arewa da su daure su fahimci cewa ba magana kawai su ilmantar da ayyansu kadai ba shine yawa a'a alhaki ne a kansu na su kula da ƴaƴan talakawa waɗanda ko kuma ƴaƴan makota wanda suna nan masu azaka su ma suna son su yi karatun nan a ba su wannan dama a kai su ma ya kasance cewa samu wannan ingantaccen ilimi mai kyau wanda zai taimaka musu a rayuwarsu kuma ya taimaka ma ci gaban ƙasa da kuma al'umma da suke ciki
muna fata ko ma in ce ina kira ga duk wani wanda yayi irin wannan kai ko ma mutum bai ba manyan ƴan siyasa da sarakunan mu kage irin su sarkin Kano irin su sarkin Musulmi da wasu sarakunan mu ai ƴan zamani ne sun yi karatun nan sun je wajen nan sun yi karatu to kowa ya miƙe ya ga cewa ya taimaki masarautarsa ko kowa ya miƙe ya ga cewa ya taimaki ƙasarsa in dai Allah ya taimake mu suka ji wannan bayani kuma suka san cewa akwai wannan to gaskiya su tashi su kokarta kuma zai yi kyau inda za a samu halin da za a nuna musu ma abin da shi wannan basaraken yayi don su ma ci koyi da shi ko za mu samu ɗalibanmu ko kuma ƴaƴanmu daga nan ƙasar su ma su samu su tafi
shi ma Mr. Benjamin ya ce
mu a matsayinmu na kungiyar zaman kansu akwai abubuwan da mu ma za mu iya bada gudumawa na farko za mu iya fadakarwa ma jama'a mu yi fadakarwa ma malaman addini saboda mu a nan fannin addini yana da ƙarfi musamman saboda yanzu in an ce ya tammace ko kuma wata ta je wani ƙasa karatu mutane su ganshi da wani ido to idan za mu kokari mu yi fadakarwa inda mutane su gane muhimmancin karatu ko ya tammace ko ya namiji muhimmancin yaronka ko yaranki ya je ya karatu a ƙasan waje za mu kuma kokari mu samu su shugabanni inda su ma za su gyara tsarorin mulkinsu wato abin da ke kira turance policy nasu yadda zai karbi wannan tallafi da su wannan makarantar suke kawowa a kuma jami'o'i masu zaman kansu kuma jami'o'i a ƙasar nan za mu samu shugabannin jami'o'in mu nuna musu muhimmancin yadda su ma za su haɗa kai da wannan jami'a ta kasar wata Amurka saboda su tura ƴaƴansu kuma su tura ɗalibansu karatu a can.
Ribar da kasashe masu tasowa ke ci daga ire-iren waɗannan shirin na da dama. Akwai buƙatar kasashen Afirka su kirkiro hanyoyin ɗinka zumunci da kuma gano hanyoyin da za su bi wajen cin murya waɗannan shirye-shiryen. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
To muna godiya sosai
ga wani yake cewa Ado Traki askira ce gaskiya yau gobe ko ni ɗalibin jami'a zan so an yi musaya ta zuwa kasashen da suka ci gaba irin su America in kammala karatuna bare ma ɗaliban secondary wanda shi yafi buƙatar haka
to sai ya ta bincike ya gano akwai irin wannan tsare-tsaren na musanyen
ɗaliban ga wannan ma da muka ji yanzu
ga wannan
ila da shi da ban shi
na jami'a ne yawa to da fatan za a ci gaba da dagewa kuma duk wanda ya sa kwazo ai za a samu abin da ake so a tare
insha Allah
to duka kan maganar ilimin ta yau anan ta jabirki sai Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba da ita amma kafin nan gobe ma muna nan ta fa cikin shirin na yau da gobe yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bugaje
Safinatu Sodengi
sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniya mu na yau Mr. PH sai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Karmaini Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa sai gobe idan Allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa san kwallo baka manta ba
kuwa bata mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su bata share ba